est en train de nous capter ce soir.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na dare yau Alhamis 18 ga watan Janairu na shekara ta 2024 da fatan an wuni lafiya bayan labarin duniya zamu kawo muku ra'ayoyin ƴan Niger a game da irin tasirin da muryar Amurka ta yi a rayuwarsu a shekaru 45 da ta kwashe tana gabatar da shirye-shiryenta sai kuma rahoto na musamman a game da yadda wasu masu ikirarin aikata mu'jiza a wuraren ibada ke rudin mutane wanda Zainab Babaji ta hada mana kazalika zamu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya
To assalamu alaikum masu saurare da fatan a wannan lafiya ga labaran takaddamar Pakistan da Iran ta dada tsanani biyo bayan har-haren jiragen sama na ramo gayya waɗanda suka yi ta kaiwa kan juna a ƙetaren iyakokin su inda har fararen hula da dama suka mutu wanda hakan ya ƙara fargabar yuwuwar rikicin ya dada faskara al'amarin dai ya ja hankalin ƙasa mafi ƙarfi a yankin wato China wadda ta yi tayin shiga tsakani don a ƙurar ta hallafa yau Alhamis har-haren jiragen sama da Pakistan ta kai a lardunan Sistan da Baluchistan sun halaka mutane da dama ciki har da yara hudu da mata uku a cewar jami'an gwamnatin Iran Pakistan ta kare dalilanta na kai har-haren jiragen saman waɗanda ta auna kan abin da ta kira wuraren ɓuyar ƙungiyoyin ta'addanci a Iran zargin da Iran ta ƙaryata har-haren sun auku ne kwanaki biyu bayan da Iran ta kai harin bom a ɓangaren Pakistan na kan iyakar inda ta kashe yara biyu a harin da ta ce ta auna ne kan ƙungiyar 'yan ta'adda fararen hula tara ciki har da yara biyu aka kashe yau Alhamis a wasu har-haren jiragen sama a Syria da ake ganin kasar Jordan ce ta kai kan wasu masu safarar miyagun kwayoyi a cewar kafafen yada labarai da kuma wata kungiyar sa ido masarautar Jordan dai ta tsaurara matakan tsaro akan iyakar kasar da Syria a yan shekarun nan kuma jami'an tsaronta sukan yi shela loto-loto ta daukar matakan murkushe masu yunkurin fasa kwabirin kwayoyi da makamai a iyakarta da makwabciyarta wadda yaki ya daidaita a yau Alhamis ne hukumar yaki da almundahana ta EFCC ta gabatar da tuhume-tuhume 20 da ake yi wa wato aka yi wa gyara na zargin tsohon gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Godwin Amifele a gaban wata babbar kotun birnin tarihin Najeriya Abuja sabbin tuhume-tuhumen da aka yi wa gyaran sun hada da gabatar da takardun jabu a bayar da cin hanci da rashawa da kuma cin amana da dai sauransu barista magajimato Ibrahim na ɗaya daga cikin manyan lauyoyin da ke kare Amifele a gaban kotu ya tabbatar ma wakiliyar sashen Hausa Halima Abdurra'uf cewa EFCC ta gabatar da tuhume-tuhumen kuma za ta gabatar da sabbin shaidu gobe jama'a
yau mun je kotu kuma lawyer EFCC ya zo da magana gyare-gyare a tuhume-tuhumen da suke da kuma wasu takardu da suka kara shigowa na tunanin su cewa wannan hujjojin su ne da za su tabbatar da cewa lallai dan na shine laifi ne bisa ga tuhuma da ake masa to mun duba takardu kuma ba wani abin da yake mana da hankali ko na kwabo domin dai kamar yadda na faɗa a da tuhumomin da ake duka tuhumomi ne wanda ake magana akan abubuwan da suka gudana a banki lokacin da yake shine shugaba kullum abin da muke so ƴan Najeriya su fahimta shugabanci daban kuma gudanar da aiki daban domin shi bankin tarayya ba mutum ɗaya bane yake gudanar da ayyukansa a kodaushe abin duba a nan shine sun an bi ka'idodin nan ko ba bisu ba to a yanzu dai abin da suke magana sababbin ƙarin da suka shigo da su shine akan wata kwangila da suna zargin cewa ya ba kamfanin da matarsa ma ita ma director ce kuma mun duba takardun mun kuma duba sauran takardun da ita matar ma mai sa hannu ce a ciki kuma ba mu ga alamar hakan ba duk da cewa dai wannan magana nake yi ba ta kamata ba domin ana ci gaba da hukunci nan kuma ba kotu bane amma dai tunda kin yi tambaya akan charges din da suka shigo kwanan dai su ne magana da suka shigo da su akan karin da suka yi kuma in Allah ya dago goma rana ce da zamu sake haduwa da su a kotu
sai dai masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo yana da ra'ayi daban akan batun yin shugabanci a matsayin jami'in gwamnati da kuma gudanar da aiki
jan sake sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya ya kawo wajibi akan duk wani jami'i kuma dole ya kike hanci da rashawa da kuma amfani da kujera a gina kai al'ada ce daidai da sashi na 21 duk wani wanda yake kan kujerar mulki shi aka mika muwa shi aka ba nauyi kuma karkashin wani hurumi wanda yake duk duniya an san shi wanda ake kira vicarious liability wato duk wani abu wanda yake makarar dinka yake dole ka akan ka yake kai ne kake da nauyin dawa da jawo wane da wane duk kuma ka kama ka kai shuru ba kai bayanin wane da wane da wane ba to dole kai
idan ana iya tunawa ESCC ta gurfanar da Inifili da wata Sa'adatu Yaro da kamfanin April 1616 da laifin karya dokar bada kwangila ko sayan kayayyaki ga gwamnati a watan Agustan shekarar 2023 wanda baya rasa nasaba da sayan wasu motoci Halima Abdurra'uf muri Amerika daga Abuja Najeriya
to gaida Halima
Ibrahim Ka'al Nasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Yayin da muryar Amurka take ci gaba da gabatar muku da rahotanni na musamman albarkacin murnar cika shekaru 45 da kafa tashar wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemi Mumini Barma ya hada mana rahoto kan irin rawar da muryar Amurka ta taka a rayuwar ƴan Niger. Tsawon wannan lokaci Sule Barma gare ka
dangantaka a tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da jama'ar Niger abu ne da ya samo asali tun daga ranar da tashar ta fara gabatar da shirye-shiryenta shugaban kungiyar siyanta ƴan kasuwar import export Alhaji Yakuba Damaradi wanda ya yaba da gudunmuwar muryar Amurka a harkokin jama'ar kasashen Hausa ya ce ya shafa shekaru fiye da 40 yana sauraron wannan gidan rediyo
ina sauraron muryar Amurka tun ina dan sarmai tun muna gida muna jin dadin shirye-shiryenku na fadakarwa na wayar da kai akwai tsaka mai wuya kamar noma tushen arziki kamar kasuwa akai miki dole kage kamar shirinka na kasa ba kasawa ba shirin lafiya uwar jiki wallahi summa tallahi wannan shirin ya sa yau mata sun fahimci abin da ake nihi bisa ga zancen harkar lafiya
matsayin sashen Hausa na muryar Amurka a wajen masu saurare a wannan kasa ya kai inda wasu ke daukan tashar tamkar makaranta sakamakon darasan da ke tattare da shirye-shiryenta
ni dai liman mato na azabis 40 ina sauraron muryar Amurka wallahi tun ana yin shiri da ni ban yi karatu ba dai na kowane kala amma saboda sauraron Amurka irin abubuwan da kuma garinu da muka iya wanda sauraron ta da ya samu ka samu kawai yanzu abin da ake cikin duniya ina yi musu barka ko in ce in muka mu barka
batun mutunta ka'idodin aiki wani abu ne da shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Kodaye Alhaji Mustafa Kadi ya ce muryar Amurka ta yi fice a kansa
muna muku godiya bisa ga wato labaru tatatti masu inganci wanda kuke ba mu masu umhanin kasashen mu masu umhanin iyalin mu masu umhanin kuma ma'aikatan nan namu wannan radio naku yana da babban aminci domin kakin su ba da labari sai sun samu dimun da kuma gaskiya a kansa kenan gidan radio ne wanda kasashen mu na Afrika gaba daya suna umhani da shi domin su samu labaru masu umhanin su muna muku barka da wannan rana
matasa na alfahari da wannan tasha a bisa la'akari da sharing shirye-shiryen da ta ware domin su abinda wani matashin dan siyasa Habila Rabi ya ce manuniya ce kan yadda muryar Amurka ke kallon matsayin wannan rukuni a sahun al'umma
da masu kafafe irin waɗannan babban abin da ake jira daga gare su shine wayar da kan al'umma da kuma zaburar da al'umma wajen ganin an samu ci gaba to alhamdulillah akwai abubuwa da yawa da muke karuwa da su wadanda kuma sashen Hausa na muryar Amurka babu abin da zamu ce sai sambarka
waye mata ma ba a bar su baya ba wajen taya sashen Hausa murnar zagayewar wannan lokaci na cika shekaru 45 da kafuwar sashen da ke zama tamkar lauyan da a kulliyo mun ke fafutukar kare haƙoƙin bil'adama kamar yadda shugabar gamayyar kungiyoyin mata ta Kongafen Madam Fatima Kako ta bayyana
tunda duk abin ya tashi sabgogi ne na kare hakkin bil'adama ko kare hakkin mata VOA tana kusa dan ta samu bayani duk abin da ake buskan tuzuna ma mata da buskan kare hakkin mata don ku godiya ce muke matuka a VOA kuma muna musu bon anniversaire
tare da yiwa sashen Hausa fatan alheri wadannan malamai sun zo da wasu shawarwari
mata a bude da yaba fuskan hakkin mata fuskan rayuwarsu a zamantakewa ta arme fuskan mun yar din kana yaya ne ya kamata ayi kula da education tunda kun ga yanzu tarbiyyar yara shi ma yana cikin kare hakkin al'umma a bil'adama
duk wanda yake ma'abucin sauraron sashen Hausa ne na murya Amurka to ba za ka taba jin shi ba yana zargin wannan sashen da san kai wajen ko gudanar da labarai ko kuma sauran shirye-shirye wato dai muna son sashen Hausa na murya Amurka ya ci gaba da zama a matsayin dan ba ruwa na wajen kawo labarai
a yau dai harshen Hausa yana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin Afrika kenan a cikin radion ku a soma wato karantar da al'umma wato Hausa domin muna son mu iya Hausa a rubuta ta kawai da muke jin a dan su radio ana koya wato harshen kasar tasu
shirye-shiryen nan naku ba su bukatan wasu gyare-gyare da yawa sai dai in an samu karin lokaci to kamar ciki da gaskiya ko a yi shi so biyu ko kuma a dan kara mishi lokaci kadan
a karkashin kawancan aiki da wasu gidajen radio na cikin gida al'umar Niger na sauraron shirye-shiryen muryar Amurka ne ta FM ba tare da sowa ko kyasu ba kuma domin karfafa girman wannan gatanci VOA na da tasha ta kashin kanta da ke watso da shirye-shiryen Hausa da Faransanci a tsawon awoyi 24 a kowace rana akan mita 102.5 a birnin Yamai da kewaye. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule da wannan rahoto, yanzu kuma sai rahoto na musamman tare da Zainab Babaji gare ki.
Neman ganin ayyukan al'ajibi da fita daga kangin talauci na kan gaba wajen sanya al'umma fadawa hannun masu mu'ujiza na bogi. Kan haka ne wasu da ke kiran kansu fastoci wasu ma ba tare da samun horo na tauhidi ba. Kan bude wuraren ibada da sunan majami'u suke yin addu'o'i da mu'ujizai da ke janyo dimbin mabiya da zummar samun mafita daga matsalolin da suka dabaibaye su. Bayanai da masana suka wallafa na nuni da cewa tun a shekarun 1970 ne aka fara samun yawaitan wuraren ibada da daidaikun mutane ko kungiyoyi kan bude a Najeriya wanda ya zuwa yanzu sun kai daruruwa. Yayin da wasu gidajen ibadar ke da tasiri ga rayuwar saboda kiran Allah ne da dama daga cikin su fastocin na bude su ne saboda rashin aikin yi neman dukiya da kwadayi ko kuma idan sun samu sabani kan shugabanci a majami'unsu bambancin aqida da sauransu. Malam Hassan Musa shehin malami ne da ke koyarwa a cibiyar tauhidi ta Ekwa da ke Jos jihar Plateau yace a lokutan baya kafin mutum ya zama fasto yana samun horo na musamman ta yadda zai yi aikin bishara ba don neman duniya ba.
Shekaru da yawa a baya lokacin da addini ya kankama sosai a kasashen Afrika da ma Najeriya dukkan irin waɗannan fastoci ko kuma masu son bude majami'u nan da cin ba a ma jin labarin su. Da abin da muka sani shine fastoci waɗanda aka koyar da su ko koyarwa mai dogon zango ko mai gajeren zango amma dai an koyar da su an koya musu sanin makamar aikin fasto suna da kira kuma suna da waɗanda suke goyen bayan suke nuna musu yadda za a yi sai a nuna musu inda za su je su yi aikin bishara in aka karbe su jama'a suka miƙa kansu su zama mabiya Yesu Almasihu sai a ce to gashi ana da bukata a bude ikkilisiya sai wani yayi hanya ko ya bada gonarsa ko wani wuri a bude ikkilisiya mai kyau a fara koyar da su magana Allah to amma kamar yadda na ga miki zamani ya kawo kanshi sai muka shiga wani zamani wanda mutane suke son su yi arziki dare daya kowa yana ganin samun kuɗi shine samun duniya sai aka dauki hanyar addini ma aka juya ta zama hanyar neman arzikin duniya sai gashi su tashi dare daya kawai su hayar wani daki ko kuma su kafa wani daki nasu su ce to wannan dakin addu'a ne ko sunan shi coci kaza coci mai yin annabcin abu kaza ko kuma mai warkar da mutane ko kuma mai samun albarka mai yawa da za ta iya ma dauke maka dukkan wani matsala duniya ko kuma wahala duniya da kake fama da ita to akan wannan sai aka yaudari mutanen Afirka da yawa Najeriya na daya daga ciki daga nan manyan kasashen Afirka kuma kamar su Afirka ta Kudu akwai Ghana akwai Kenya, in kaji zaka ga wasu da sunan addini, abin tausayi da sunan addini, wai su pastoci ne ko kuma abu, suna wulakanta mutane, suna cin zarafin mutane, abu ɗaya ne kawai suke nema fa, kudin mutanen nan suke nema.
A kwanakin baya ne kafar watsa labarai ta BBC ta bankado ta bargaza da Churchin Synagogue Church of All Nations na marigayi TB Joshua da yadda wasu da suke zuwa Churchin don neman mu'ujiza da taimako suka bayyana nau'ukan cin zarafi da suka fuskanta daga gare shi. Malam Hassan Musa ya ce wani lokaci rashin tawakkali ne ke kaiwa mutane zuwa irin waɗannan wurare.
Wannan abu ni a wurina a matsayin malamin tauhidi baya bani mamaki da yawa. Dalili kuwa shine Yesu ya riga ya faɗa cewa kwanaki na ƙarshe mutane za su zama masu son kansu, masu son kuɗi, masu son duniya ko? Timoti ta biyu sura 3 ta faɗa haka. Sannan Matta sura 24 ta faɗa cewa masu ƙarya annabci za su taso. Za su yi ƙarya su ce su shafafu na Allah ne, za kuma su yi al'amuran ayyukan mu'ajizai da alamu ko? Yesu ya ce ku yi lura kada a bashe ku. To kaga wannan ya nuna mana cewa abubuwan da ke faruwa ma cikar annabcin Yesu almasihu ne kawai.
Wasu da na tattauna da su sun shaida mun cewa duk da shike ba sa zuwa irin waɗannan wuraren ibada, sun ci karo da waɗansu da suka tafi kuma sun ga yadda rayuwarsu ta tabarbare.
Suna na Rifka ci Danjuma. Mutane suna cinkus wa ana yin warkaswa, kana neman aihuwa za maka addu'a zaka samu aihuwa, kana neman miji kra connecting naka da miji. Me yasa mutane suke zuwa musamman ma yawanci mata ne suka fi zuwa? Me yasa suke zuwa irin wayannan churches ne? To ni ma abin da ya dame ni ma kenan. Sai kaga mutane ma zai wani ma zai kwashi wayar na shi gaba ki da ya dinga kaiwa wai yana aikin ubangiji. Akwai wata mata gwamnati ma ita ma bi ministry din ne. Kai ji da zama kaman mai hauka, auren ma babu kuma. Gaskiya ya kamata mu yi hankali.
Sunana Dio Paul Yakubu, my student pastor. Abin da na gane shine mata ne suka fi kasancewa irin wannan ikkilisiya.
To wani lokaci akan ce matan nan ana cin zarafin su a irin wayannan wuraren da suke zuwa domin wannan taimako.
Mace za ta je ko don neman aifuwa ko don neman saukin zaman rayuwa, sai a ce mata to ga abin da za ta yi ko kuma ga wani kuɗin da za ta kawo da za mata addu'a don wani abu ya faru da ita. In fact banda magancin kuɗi kawai, daga samu akwai pastocin da suke kwana ma da mata wai don mata sun zo neman aifuwa ko wani abu haka. So da yawa akan samu matsalan ta wurin mata ne, akan ci zarafin su sosai wanda a ƙarshe za su zo suna dana sani.
Rabaran Solomon Amawo yace waɗanda ke buɗe irin waɗannan coci suke cutar jama'a, cikin su suke wa aiki ba don Allah ba.
Yawancin su yunwa ne kawo su, ba Allah ne kira su ba. Na farko ne zaki gani ne yanda suka sa idowa kuɗi. In ba kuɗi dama ba za su shiga ba. In kin duba history tahirin wanda sun girme mu sun yi aiki ubangiji da kuɗi baya cikin gido su sam. Na biyu ainihin babban damuwan a gani na mutanen mu ne ba su dama ba su son gaskiya. Wanda zai zo na da su ya giya musu gaskiya ya ce su bar hanyar zunubi, ya ce su bar hanyar da bai dace ba za su ji ba. Sun fi so wanda zai giya ma small girl da ta gama secondary school cewa za ta siya mota in the next 2 years in ba wai ba tsoron Allah ba wani aiki ne wanda bai gama secondary school zai yi ba sata ba, wani aiki ne young boy zai yi bone gama secondary school ya siya mota in the next 2 years. Lokacin da mu muna girma kafin mutum ya zama millionaire zaki gan yana ya shiga 50-60, yanzu zaki ji millionaire 21-22. Yawanci ma rashin gaskiyan da ya shiga duniya da kowa ya karbi a hannu biyu is part of the bigger problem. Pastocin karyan nan sun yawa. In mun da muna neman gaskiya ba mu je mu neme su ba, za su kwashe kayansu su je su neme aikin yi.
Laifin wane ne da har yanzu mutane ba su fahimci cewa irin waɗannan wurare da suke zuwa pastocin ƙaryan nan bai kamata su je ba?
A gani na laifin iyaye ne fi yawa, domin iyayen ma yanzu an yaye gida ne kawai, kowa ya fita neman kuɗi. Yaran ba za a ciye su da maganar ubangiji ba. Yaran an bar wa schools to train our children for us. Za ku gan yaro karimi 2 years ya je fara makaranta ba wai is wrong ba, amma akwai abubuwan da ya kamata yaron 2, 3, 4, 5 yana koyo daga gida. Number one, when you a small child is growing up, ya kamata yaro ekoyo responsibility na gida tukuna. Ama yanzu muna bar makarantun su koya ma yaran mu hali. Your child cannot learn hali your family values from school. Kuma mun bar yara gida sai TV. So abubuwan da mu ba sani when they were muna lokacin we were in their age ba. So sun riga mu san sun ma wuce mu a hanya. So for me life iyayen sun yawa.
Koyaya jama'a za su kauce wa fadawa hannun yan damfara da ke ci da sunan addini. Malam Hassan Musa yace tabbas sai mutane sun kai zuciya nesa sun yi tawakkali.
Mutane su kasance da natsuwa. Natsuwa anan shine ka san darajar kanka, ka san darajar Ubangiji Allah da kake wa hidima. Addu'a da kake cewa Allah ya taimake ka, ya bude maka hanya, baka ci gaba, Allah na ji kuma taurin alherinsa da kaunarsa zai maka. Abinda Allah bai maka ba, babu wani mutum a duniya da zai iya maka shi. Kai so mutane su gane cewa arziki na Allah ne. Idan Allah ya nufe ka da yin arziki, zai baka hanyoyi masu daraja, masu muhimmanci ka yi tattalin arzikin ka, kuma za ka yi riba. Saboda haka mutane su zama masu wadatar zuci, Allah mai alheri ne. Yesu ya ce wanda ya aminci daga kankanin abu za a bashi mai yawa. To idan ka zama da aminci, kana ma Allah bauta ta gaskiya, kana fita zakka, kana taimakon gajiyayyu da dan abin da ya baka, da shi ta kai aminci a wannan, Allah mai alheri ne, zai bude maka hanya mai yawa. Saboda haka dukiyar duniya kar ta zama mana dalili da za ta sa mu bace cikin rububi.
Shi ma rabaran Solomon Amawo ya buƙaci gwamnati ta sanya dokokin da za su kare al'umma daga fadawa hannun masu cin zarafi da talauta jama'a.
Kin gan anything da ya taba dini, ba mu bar gwamnati su sa dokoki. So mutum ya tashi yau ya ce Allah ya kira shi ya kafa iglesia, wa zai kama shi? Daga gida ne mu za mu rike yaran mu, mu koya musu gaskiya, su ji tsoron Allah from the beginning. Kar su sa kudai a ido, mu koya musu cewa akwai abin da mutum ya kamata ya samu a lokacin da ya kamata ya samu.
Rabaran Solomon Amawo kenan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab. Masu sauraro kada a sha'afa shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Fara ne da bitar kafatawa da ya gudana tsakanin kasashen Afirka a ci gaba da gasar cin kofin kasashen Afirka. A ranar farko na bude gasar a ranar Asabar 13 ga watan Janairu, kasar Ivory Coast mai masaukin baki ta sami nasara akan kasar Guinea-Bissau da ci 2 da babu ko daya. Sai a ranar Lahadi 14 ga watan Janairu, Najeriya da kasar Equatorial Guinea aka tashi canjaras 1-1 kenan. Kasar Masar da kasar Mozambique sun tashi da ci 2-2 kowannensu. Inda Ghana da Kebad an tashi, Kebad din ta sami nasara akan kasar Ghana da ci 2-1. Fafata da aka yi a ranar Litinin 15 ga wata, kasar Senegal mai rike da kofin a yanzu ta ci kasar Gambia 3-1, a yayin da kasar Kamaru da kasar Guinea suka yi kunnen doki. Haka ma dai kasashen Algeria da kasar Angola sun tashi 1-1. Fafata da aka yi a ranar Talata 16 ga wata, kasar Burkina Faso ta ci kasar Mauritania 1-0, a yayin da kasar Namibia ta ci Tunisia 1 mai ban haushi. Kasar Mali ta ci kasar Afirka ta Kudu 2-1, wanda aka fafata jiya Laraba tsakanin kasar Morocco da kasar Tanzania. An tashi Morocco na da kwallaye 3 a ragar Tanzania, yayin da kasar DR Congo da kasar Zambia suka yi kunnen doki 1-1. Sai kuma wasannin da za a buga yau Alhamis, akwai kasar Equatorial Guinea da kasar Guinea, sai kuma kasar Nigeria da mai masaukin baki kasar Ivory Coast, yayin da kasar Masar za su cancare da kasar Ghana. Har ila yau dai, kan batun gasar cin kofin Afirka, hukumar kwallon kafar Najeriya ta kaddamar da bincike don gano dalilan da ya sanya dan wasan kwallon kafar na gaba mai suna Umar Sadiq bai samu shiga cikin club din Super Eagles din ba. Akwai rahoto da ke nuni da cewa likitocin club din Super Eagles su ne suka ba da rahoton cewa Umar Sadiq baya da cikakken lafiyar da zai buga wasa, saboda haka sai aka dakatar da shi. To sai dai kuma club din da yake mata wasa na kasar waje, wato Real Sociedad, ta buƙaci Umar Sadiq din da ya shirya zai shiga fafata da za su yi da club din Osasuna, inda likitocin suka tabbatar da cewa yana da lafiyar da zai taka leda.
shi dai Umar Sadiq na daga cikin ƴan wasan ƙwallon ƙafa da yake tinkawo da su a club din Super Eagles wanda kasancewar ba zai bi wasan na yau ba babban nakasu ne a Najeriya. To sai dai kuma a halin da ake ciki a lokacin da nake kokarin hada wannan rahoto bayanai sun iso gare ni cewa kasar Equatorial Guinea ta yi nasara akan kasar Guinea Bissau da ci 4-2. Sai ƙarshe kuma club din Roma ta sallami kocin club din Jose Mourinho daga aikin koyarwa ƴan club din takaleda. To da wannan ne kuma nake cewa mu haɗu a wani satin Allah ya kai mu. Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, to kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sakon.
Lalle hakika shekara kwana ce
a ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na muryar Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa.
Shekaru 45
shekaru 45 kenan da sashen Hausa na muryar Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC.
Kamar kullum wannan karon ma mun sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaitawa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare.
Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na radio da suka hada da daga kawayenmu
zamantakewa
da kuma dandalin ƴan jarida.
Lokutan muna nan ba su canja ba.
Haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba.
Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar DOA.
Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na internet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk fadin duniya.
Sashen Hausa na muryar Amurka, majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni.
Ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu. Yanzu kuma ga Ibrahim da labarai a takaice.
To a takaicen, takaddamar Pakistan da Iran ta dada tsanani biyo bayan hare-haren jiragen sama na ramuwar gayya waɗanda suka yi ta kaiwa wa juna a ƙetaren yakokinsu inda har fararen hula da dama suka mutu wanda hakan ya ƙara fargabar yuwuwar rikicin ya dada faskara. Al'amarin dai ya ja hankalin ƙasa mafi ƙarfi a yankin wato China wadda ta yi tayin shiga tsakani don ƙurar ta lafa. Isra'ila yau Alhamis ta kai wasu hare-haren wato jiragen sama kan wasu mayaka a arewaci da kuma kudanci zirin Gaza, a yayin da kuma ma'aikatar lafiyar Gaza wadda Hamas ke tafi da ita ke cewa wani harin da Isra'ila ta kai Rafa ya halaka mutane 16. Harin da aka kai Rafa wanda ke kan iyakar Gaza da Masar ya dare kan wani gida a cewar ma'aikatar lafiyar. Jami'an asibiti sun ce wajen rabin mamatan wato 16 yara ne. Sojojin Amurka sun kaddamar da hare-haren jiragen sama da daren jiya Laraba kan wasu wuraren cilla makamai masu linzami na Houthi guda 14 a yammacin Yemen, a cewar bangaren da ke kula da harkokin sojin Amurka a yankin wato US CENTCOM. An loda makamai masu linzamin saura kawai a cilla su, kuma sun kasance masu matukar hadari ga jiragen ƴan kasuwa da kuma jiragen yakin ruwan Amurka a yankin, a cewar bayanan na US CENTCOM. Fararen hula akalla 9 ciki har da yara 2 aka kashe yau Alhamis a wasu hare-haren jiragen sama a Syria da ake ganin kasar Jordan ce ta kai kan masu safarar miyagun kwayoyi, a cewar kafafen labarai da wata kungiyar sa ido. Masarautar Jordan dai ta tsaurara matakan tsaro akan iyakar kasar da Syria a 'yan shekarun nan, kuma jami'an tsaranta sukan yi shela loto-loto ta daukar matakan murkushe masu yunkurin fasa kwabirin kwayoyi da makamai a iyakarta da makwabciyarta wadda yaki ya daidaita.
Masu sauraro, da haka za mu karkar shirin namu na karshe a yinin yau. Amma idan Allah ya nufi mu zuwa gobe da safe, misalin karfe 6 da safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, za ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto labarai, sai kuma wacce ta shirya ta bada umarni, Julie Letters Question, ta wanda ya sada mu da ku Mr. Cedric Franklin. Ni Aisha Mu'azz nake cewa kwana lafiya. Assalamu.